أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخانتوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يوتر قوات السفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تتبود تريب الدين الثلاثين وانده داتي دهدو قوات انبيو نشكرا تتبود بيدا تقوى استمي لادية zamu tashi darasi na 38 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma. Zamu tashi aya ta 219 a cikin suratul baqara. Fadan Allah madaukakin sarki, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah ta'ala yace za su tambaye ka akan giya da caca. Qul fihima ithmun kabirun, to kace da su a cikin shan giya da yin caca, ithmun kabir, akwai laifi mai girma, wa manafi'u lin-nas, akwai kuma ababan amfani ga mutane, akwai abubuwan amfani a cikin su ga mutane, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, amma laifinsu, laifin da ke cikinsu da barnar da ke cikinsu, akbaru min naf'ihima, sun fi girma da amfanin da ke cikinsu. Kamar yadda muka ambata wajen yas'alunaka madha yunfiqun, kan cewar tambaya da musulmi sukan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne ga wato tamakkunin tabbatar imani a cikin zukatansu, yadda suke so dukkan wani abu su san meye hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su yi aiki da shi. Wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da imani yakan wajabta. Tarbiyyar imani tana sanya mutum ya zama mutum yana so ya san hukuncin Allah a cikin dukkan abubuwan da zai. An saukar da cewa wannan ayar, wanda suka yi wannan tambayar, an ruwaito cewa sayyidina Umar ne, kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud, cewa sayyidina Umar ya kasance yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya, Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan sha'anin giya. Sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar ya karanta masa, ya sake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya, Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa kan sha'anin giya. Sai Allah ya saukar da aya suratul nisa, يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يكون ده سكي إيماني كده كوكسنشي صلى كده كوكسنشي ما صلى تدومون في صلى وأنتم سكارى الحالي كنا تشمعي حتى تعلموا ما تقولون حسي كوسن أبن ده كجيب على كيزا ما توباين سكر وانا آير إذن لدان النبي صلى الله عليه وسلم يا يكيران صلى سي يكارا ده جواتو دو وان ده يكي تشمعي كده يزو duk wanda yake ya sha giya kada yazo sai na Umar da ya saki cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan sha'anin giya musanna sai Allah ya saukar da innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun to wato Allah ya ce giya da chaza da chacha da kuma wato alƙaluma na wanda ake wanda kuke yin wato wanda kuke yin rantsuwa da su da kuma inda kuke zuwa ku yankan dabbobi zuwa wato gumaka da kuke yankan dabbobi a gaban su waɗannan dukkanin su dauka ne daga cikin ayyukan shaydani ku nisance su domin ku samu rabota sayyidina Umar yace intahaina mun hanu ya Allah mun hanu to a cikin wannan shine abinda aka ambata na sababin saukar wannan ayar waɗansu malaman tafsiri sun fara da yake babu isnadi kamar yadda yazo ake danganawa a cikin riwayar wahidi a cikin asbabun nuzul cewa sayyidina Umar da Mu'adh ibn Jabal su suke wannan tambayar ala ayyati halin wannan ayar a wajen jumhurul mufassirin ba ita ce bayanin haramcin giya ba haramcin giya ya tabbata ne da ayar suratul maida ita wannan ayar tana daga cikin wato abubuwan da suka sauko na farko domin a raba mutane da wannan al'ada kuma a cikin wannan tadarruji wato yadda wannan hadithin na sayyidina bayanin yadda aka haramta giya kamar yadda sayyidina aka rawaito daga sayyidina Umar ya nuna wato hikimar Allah waje da talaqufinsa da tausayinsa da rahamarsa ga al'umma yanda ya zamanto wajen gyara al'adunsu ya dauke su mataki mataki ba al'ada da take ta riga ta cakuɗa da su sun saba da ita ba a zo lokaci da ya aka ce ku bari ba sai da aka bi su mataki mataki wanda zai sa ya zamanto an yaye su daga abu yadda daga zarar umarni ya zo sai ya zamanto sun yi sun sallama wannan wajen haka uslubin alqur'ani yake wajen tarbiyya na barin al'adu waɗanda suke sun shiga cikin jikin mutane sai ka bi su a hankali wato mutum yana da dole ne ka san dabi'ar mutum kamar yadda kuma dole ne ka san irin yanayinsa dangane da abubuwa da yake sun dade a cikin al'adarsa akwai abubuwa wanda suke ba sa bukatar jinkiri kamar al'amuran aqida ba ai wata ba cewa akai fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abun bautawa da gaskiya sai Allah babu tadarruji a nan to amma wadansu sauran abubuwa wanda suke na al'adu ne wadanda suke na dabi'a da ake yi na mu'amalar yau da kullun to wannan sai aka dauke su a hankali mataki mataki sabanin matsalan al'amuran tauhidi babu tadarruji a cikin su to a cikin wannan akwai koyarwa ga masu da'awa a kowane zamani da kuma a kowina kan cewar wajen da'awa sha'anin aqida shi ake so mu tabbatarwa kuma ba a zancen tadarruji wajen sha'anin aqida sha'anin aqida bayyana hukuncin aqida ake yi yadda take domin da kuma a bayyana dalilanta domin mutane su karba ba a yin tadarruji a ce a kahle su a cikin waɗansu abubuwa na shirka har sai tukuna daga baya su a sa zo sa bari ba a yin haka domin idan aka yi haka ba za ka yi gini akan wani asasi ba idan foundation ɗinka bai yi ƙarfi ba ginin ka ba yadda za a yi ya zamanto ya tashi haka to amma sauran al'adu sai a dauke su mataki mataki shi yasa kaga da wani sahabi ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai musulunta sai ya ce yana da sharadi ya ce me sharadinka cewa ba zan iya sallah biyar a rana ba sallah biyu kawai zan yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musulunta za ka yi sallah bai ce ya karbi sharadinsa ba bai ce bai karba ba sai dai kawai ya nuna masa cewa ka musulunta za ka yi sallah amma da sha'anin aqida kuwa dole farin farko dole a nuna mutum kan cewa ba shi da zabi wajen sha'anin aqida sai ya sallama akan ta to giya tana daga cikin abubuwa waɗanda suke sun dade a cikin tarihin dan adam kuma duk da yake a zamanin jahiliya an samu wadansu da suka haramta ma kansu giya, ba su taba shan giya ba. Daga ciki akwai Sayyidina Uthman, Uthman bai taba shan giya ba a cikin jahiliya wala a cikin musulunci. Akwai waɗanda yake ma ba su musulunta ba, su wanda suka mutu a lokacin fatara su ma sun haramta ma kansu giya, irin su Zaid ibn Amr ibn Nufayl sun haramta ma kansu shan giya, saboda abinda take abinda ke cikin ta na wato a baci da barna. Asalin ma'anar hamr daga hamara ne yahmuru min babi nasara yansu, idan ida satara, idan abinda ya zo ya ko wato ya sitirce abu. An kira alhamru hamran li'annaha tasturu li'annaha tahmuru al'aql ay tasturuhu, an kira giya giya saboda tana sitir tana rufe tana lullube hankali da sitirce shi gabarin abinda ya kamata yi. Me aikin hankali? Aikin hankali ya hana ka yin abin da bai dace ba, shine asalin ma'anar haqqal al'aql, da baibayi ya daure ka kada kai abin da bai dace ba. To giya in ta zo ta lullube shi sai ka kike abin da za ka yi, in ta lullube hankali sai mutum ya je ya abin da zai yi. To shi yasa ya zamanto cewar tunda tana tasiri akan hankali, shi ko hankali shine ake rafe taklifi da shi. Wanda ba shi da hankali yaushe ma zai fahimci cewa abu kaza wajibi ne balle tana ya aikata shi. To dan haka ya zamanto cewar hana shan giya ya zamanto wajibi saboda abubuwan da ke cikinta na barna. To amma saboda ta shiga cikin ɗabi'ar mutane sai aka kale su suna musuluncin suna shan giya, hatta ma su zo su yi sallah da suna yi a cikin maye, da suna yi a cikin maye sai tukuna, kamar yadda aka ruwaito a hadithin Ali ibn Abi Talib, wata ruwaya kuma na hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, an ce an tashi sun tashi sun sha giya za su yi sallah sai limamin ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ya ce a abudu ma ta'budun. A wata riwaya kamar yadda ba cikin Nasa'i, qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budu, wato kamar kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kitu Allah a'budu ma ta'budu wa nahnu muka musulmi na'budu ma ta'budu. To shine aka ce sai aka saukar da ayar suratul nisa cewa kai azu sallah ana cikin mai. To kaga wannan bayanin barnarta ne, amma aka yi da barnar domin saboda tabi'ar mutum wajen ai maganin barnarsa, ai maganin abin da ke shi ta mummunan al'ada. Asalin giya ana yin ta ne daga asirul inab, ruwan da aka tatse daga cikin inibi, idan aka dafa shi ko aka bar shi ya tsumu ya yi kumfa sai ya zamanto giya. Amma ana yi daga dabino, daga zabib, wato shine dan shine busasshen inibi, daga giya, daga al'asar zuma, daga gero, haka zalika daga ash-sha'ir nau'i na alkama, duk ana yin wannan, duk ana yin giya daga waɗannan abubuwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dabit, ya ce kullu muskirin khamr, dukkan abin da yake sa maye to giya ne. Wa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, abinda yake mai yawa ne in an sha zai sanya wa mutum maye, to kaɗan ɗinsa ma shi ma haramun ne. Wato kamar irin tsumi wanda za a yi, wanda zai zamanto ya tsumu sosai, amma ba da ka sha kawai ɗaya ba lalle kai maye ba, amma da za ka sha kwalba guda irin ta suwan ɗin nan to zai sanya maka maye, to kaf ɗaya ma idan ka sha haramun ne. Ba wai sai ka sha ka yi maye ne, ka sha abu za a ce ka sha giya ba, a ko ba kai maye ba, in dai abun bisa ɗabi'a inda ka sha da yawa za ka yi maye to kaɗan ɗinsa ma haramun ne. To amma wannan aya kamar yadda muka ce ita bata bayyana hukuncin giya da ta fuskar haramci ba. Allah maɗaukakin sarki kawai cewa za su tambaye ka dangane da giya, wal maisir shine al-qimar, caca yana daga cikin uslubin da shi ma abu ne wanda yake haɗa tare da shan giya ɗin, yana daga cikin wasa da wargi da aka yi da nishaɗi. Idan an ci an koshi an sha giya sai kuma a zo a yi caca domin a ci kuɗi da ba da haƙi ba domin kuma masu kuɗi su nuna bajinta yawanci yanda ɗan jahiliya sukan yi caciyar su za a je a ɗauko raƙumi ne ba shi ila ajal sai a yanka raƙumin nan a kira mahauci ya feɗe shi sai a raba shi kashi goma to suna da kyauro kyauron da ake yin caciyar da shi kyauro ne guda goma dukkanin suna da suna alfardu wattawam warrafif walhisil walfasil walwanin da sun da suna guda bakwai daga ciki masu cin ne guda uku marasa cin in ka ɗauki kowanne daga ciki na farko abin nan na farko an sanya masa ramba ɗaya na biyu attawa an sa masa ramba uku arrajim an sa masa hudu abin nan alhisil an sa masa ramba hudu har zuwa na bakwai su kuma na uku wanda ba sa ci ba su da komai a jikinsu to akwai jaka da ake sanya kamar abin nan kamar kwari ne wanda ake zuba baka ake zuba kibbau ita ma jaka ce wanda ke da tsaken baki za a sanya waɗannan kyauron kyauron ba su kai tsawon kibiya ba ƙanana ne sai a zo akwai wanda yake ciro su masu yin caca sai su zauna a dubushe a gabansa shi sunansa almuji sai ya zauna a gabansu ɗaya kuma abin nan akwai monita yana tsaye a kansa sai ya ce masa jarjirin ida sai ya jijjiga wannan jakar sannan sai ya kira wani farko ya ce zo sai ya zaro masa sai ya danka masa idan mai cin ne to shi kenan idan ɗaya ne kaso ɗaya za a ba shi in biyu ne kaso biyu sannan sai ya sake har sai dukkaninsu sun ɗauki nasu wanda ba su da rabon ko kaga masu wanda suka ɗauki masu cin sun samu nama ko to marasa cin kuma ba sai ce su za su biya kuɗin raƙumi ba kama amma ko su za su biya kuɗin raƙumi to da kaga wannan shine ainihin haƙƙin wato aklul mali bil batil to yawanci abin da ke faruwa a cikin wannan masu bajinta musamman in suka shagiya suka bugu to sai su ce in suka shiga sai su ce marasa cin ni na ɗauki nauyin abin da ba su ci ba masu cin ma na ɗauki nauyin abin da suka ci shi ne tatmimul aisar wanda na bi da ya ce inni utammimu aisari wa amnahuhum matnal ayadi wa aqsu jabnatal uduma a cikin abin nan mu'allaqatin nabiga ko inni utammimu aisari aba wadan wato abokan chachata ina yi musu itimam shine ya zamanto in ce ku babu komai a kanku ku zo kawai ku chacha in kun ci kun samu ma ba ku ci ba ma kun samu to da wajen nuna bajinta to Allah madaukakin sarki yace in sun tambaye ka dangane da wannan wayannan abubuwa ne na al'ada a cikin rayuwar Quraysh sanannan abu ne sai Allah ya ce qul fihi ma ithmun kabir ce ne a cikinsu akwai laifi mai girma a cikin giya tana da aibi mai girma akwai wanda kuke riska kuke ganewa da kanku kamar wani wanda aka ce abin da dalilin da yasa ya daina shan giya shine wata ran ya sha ya bugu yarsa ta cikinsa ta zo wucewa sai ya ga irin tattara cikinta din nan sai ya tsikare ta sai da mayan ya kauce sai aka ce masa ka ga irin tabargazar da kai ya ce abinda ne kenan ya ce to ba zan sake shan ta ba shi ne ake ruwaitowa ce fala wallahi ashrabuha sahiha wala ashfa bihi abadan saqima na rantsi da Allah ina da lafiya ta ba zan sha ta ba har abada kuma har abada ba zan yi magani da ita ba ga mara lafiya bayan kuma da shi ne yake cewa wannan Abu Marsad al-Thaqafi wanda yake cewa idan ya mutu fadfinni ila jambi karmati ku binne ni a gefen bishiyar inibi turawi izami ba'da mauti uruquha jijiyar sai ta rinka jika wato ta rinka jiga kasusuwa na da danshin giyar da danshin ta wato har ta zama to giyar da zama to har bayan mutuwar sama da zama to kashin sa yana sha wala tarfinanni fil filati fa innani akhafu idha ma mitu alla azuquha kada ku je ku binne ni a can sarari a sahara domin ina jin tsoron cewa idan na mutu bazan dandana ta ba to shine da wannan ana rawatowa kan cewar lokacin sayyidina Umar an yi tai masa haji iri koyaushe ya kasa barinta ya kasa barinta ana yawan yi masa haji amma gaskiya ban yi tsammanin isa ta inganta ba domin sai aka rawaito saboda abin da ya lokacin yakin Qadisiyya jarumi ne jarumi ne sai sayyidina Umar ya ce to tunda da aka gaya masa irin abin da ya ce to tunda abin da ka yi to haka ba za mu yi maka haji ba in ka sake to ana ce masa haka ce duni kuma tunda aka ce ba za a sake mun haji ba to ba zan sake shanta ba to waɗansu sun ce wannan tare da wancan kisa shine abin da yasa ya haramta maka kansa saboda haka akwai aibi mai girma a cikin ta akwai wani wanda aka rawaito cewar ya sha abin nan aka ganshi yayi bawali yana shirshafawa a jikin sa wai alwale yake Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin da giya duk irin waɗannan yakan sanya abin nan abubuwa ne wanda suke giya tana kawo banda kuma cututtuka wanda yanzu ake gani yanzu kaga za ka gani idan za a faɗi abubuwa guda bakwai in likita zai gaya maka abubuwa guda bakwai wanda za ka yi don ka kiyaye lafiyar zuciyarka sai ya ce banda shan giya an tabbatar da cutar tana halaka hanta masu shan giya sun fi kowa kamuwa da ciwon hanta da sauran cututtuka waɗanda suke Allah ne kaɗai ya sani wanda duk ya tara da cewa ultihima ismun kabir akwai laifi wato ɓarna mai girma a cikin giya haka zalika a cikin caca banda kuma abin da ke cikinta wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat hal antum muntahun shaytan yana kadai abin da yake so yayi a cikin giya da caca shine ya afkarda wato kiyayya da gaba tsakanin kuma ya hana ku ambaton Allah ya hana ku sallah shi duk giya tana da wannan wanda yake giya shi dai tana da Allah haka zalika kuma caca ita ma sababin kawo rigingimu ne da fada da hasada da barna ana zauna ana yi shi ta za ka ga duk gidan caca kasino sai an samu manya majiya karfi wanda yake za su yi maganin wanda aka cinye shi ya kasa haƙura kwarai da gaske don ba za a zauna lafiya ba saboda ba hanyar cin kuɗi ne ta kasuwa ana sa irin waɗannan ai kasuwa ta gani ga an yi caji ofis a can gefe in kun yi rigima ku jawo a hankali ku je caji ofis amma wajen caca kuwa a yanzu sai ga an farka ciki saboda an san cin dukiya ne ba da haƙƙi ba haka kawai ka zo da kuɗi kawai wani ya jefa wani abu ya fada kai kuma ka jefa bai fada ba kuma ya tattare kuɗinka to wannan ya daga cikin ɓarnar da ke ci saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan domin ya faɗakar da mutane ce ulfihima ismun kabir wa manafi'u linnas da kuma waɗansu waɗansu jinsi na amfani ga mutane almanafi' jam'i na manfa'a shine abin da yake da fa'ida da maslaha giya amfanin da ke cikinta shine abin da ke ciki na nishadi da kawar da tsoro da kawar da kunya da fitar da bajinta kamar yadda Hassan yake cewa wa nashrabu fa tatrukuna mulukan wa usdan lam yunahihuna al-liqa'u in muka sha sai ta kare mu zamanto sarakuna mu zamanto abin nan kai ka ce mu za kai ne ba ma jin tsoron haduwa haka giya ce waɗansu wanda yake cewa idan ya sha sai jikan cewa shi abin nan sarki ne wanda yake mallakar fada iri-iri yayin da ku ya dawo zuwa ga asalinsa sai ce shi wanda yake mallakar ɗan ƙananan awaki ne da abin to tana da wannan al'adar har idan mutum zai rashin kunya sai ya ce sai ya sha giya zai je haka zalika caca akwai wani amfani da kuke samu domin musamman ta ya nuna bajinta kamar wa masu abin nan itmamul abin nan itmamul aisar kamar yanda yazo a cikin kasidan nabira wadansu daga cikin su ma sukan ce idan aka zo shi in aka yi cakin rabansa ba zai ci ba kawai dai yayi musharaka a ciki rabansa sai a raba ma fuqara wani lokaci duk yan cacan ma zai ce za mu amma rabon mu gabaki dai fakirai za a raba mu ba ma cin kudin caca to kaga a cikin wannan suna gani akwai wani abin amfani za a rinka musu kirari da bajinta da kyauta wannan daga cikin almanaf da suke cewa da suke gani akwai to sai Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min nafsihima laifi da ke cikin su yafi amfanin wato barnar da ke ciki tafi gyaran a cikin wannan a Allah madaukakin sarki ya san zai haramta giya da caca amma sai ya ishara ga cewa suna da wani amfani to mai amfanin su kawo maganar faɗan amfanin su tun daga shi an fara da cewa suna da laifi kuma tun da dai aka haramta an san cewa laifin yana da girma to malamai suka ce hikimar domin Allah ya nuna mana cewa ya san ku wannan al'umma hukunce-hukuncen da za a bayyana muku iyakantattu ne za a bude muku kofar yin ijtihadi sababbin hukunce-hukuncen da ba ku zo ba ku ga yanda Allah yake hukunci sai kuma ku hukunci an yi bayanin wato maqasidu shari'a manufar shari'a wajen yanda take hukunci cewa idan abu ya zamanto akwai mafsada akwai maslaha a ciki to idan mafsadar ta fi maslaha sai a haramta shi idan maslahar ta fi mafsada sai a halatta shi kaga nan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa akwai mafsada a cikin giya da caca akwai kuma maslaha akwai shi ce manfa'a da amfani da kuke ci amma sai ya ce wa ithmuhuma akbaru min nafsihima ishara ga cewa mafsadar ta fi maslaha dan haka kenan kaga wannan ya dace hankali ma da hikima ta dace a ce an hana wannan tunda barnar ta fi gyara wato ya kamata cewa kenan ka hakura da amfanin da ke ciki domin ka kauce ma barna mafi girma wacce ke ciki wanda ta tsananka amfanin haka kuma dukkan wani hukunci yake na shari'a dukkan abin da yake da wani dan amfani amma kuma barnar ta fi to shari'a ce ta hana shi kamar abin da yake da amfani gare ka kai kadai amma kuma barnarsa ga al'umma ce ga baki daya wanda ba za ka tsira ba bayan kai kanka ba za ka tsira ba kusan al'umma ba ga baki daya ba za su tsira ba haka sai a haramta shi duk kamar abin nan a mace ta sa kaya shara-shara lokacin da ake zafi kaga akwai mu amfani gare ta ta sha iska ta ji ta tawa ta ya to amma kuma wannan cuta zai kawo ga dukkan al'umma baki daya in ta fito tana tafiya a haka za ta cutar da mutane su ga haramun su ga tsiraicinta za ta iya sanya hatsarin mota wani garin kallon ta zai buga mana gaban sa za ta iya sanya ai fade wanda ganin haka yaje ya fade da ita ko kuma yaje ya fade da wata matar daban mafasid dai daban-daban wanda suke na zuwa ne baki da sai shari'a ta hada wannan dashiwa tana da ganin cewa ai tana da akwai maslaha ga kanta to haka babu din shari'a yake dukkan abin da yake akwai amfani amma cutar sa ta fi amfanin yawa to sai ya dace da haramta shi sannan Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun kuma za su tambaye ka me za su ciyar me za su ciyar ai me gurgurdan abin da za su ciyar an ce wannan ci gaban wancan aya ce da aka ce yas'alunaka ma za yunfiqun can aka yi bayanin akan wato min jinsin abinda za a yi infaki da kuma sinfin nau'in mutanen da za a yi infaki din akan su dan kuma sai ake bayani akan gurgurdan nawa ne ya kamata a yi infaki yaushe ne za a kai wato mustawa level din da za ka so mai infaki sai Allah ya ce qulil afu ai anfiqu al afu shi yasa qira'al jumhur da kusan shi yasa duk wanda suka karanta in banda Abu Amr suka karanta ta bin nasbi ai anfiqu ay yunfiquna al afu akan cewa maza din nan maza kalma ɗaya ce gabaki ɗayanta ita ce maf'ul na maza na yunfiqun sauraka jawabin sai ya zamanto da taqdirin fi'ili ya zamanto shi yasa aka kawo shi bin nasbi aka ce qulil afwa ba al afu ba inda al afu ne sai ya zamanto kan cewa ma din nan sai ya zamanto ita ce mubtada za shine khabar sai ya zamanto jawabin yana buƙatar jumla ismiya sai a kaddara cewa al-munfaq al-aqu ai abinci abinda za ku batar din shine al-aqu sai Allah ya ce ku batar da al-aqu al-aqu wato shine rara abinda yake ya hau ainihin buƙatar mutum rarar dukiya shine ma'anar al-aqu ai az-ziyada qali hatta idza afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra hatta idza afaw hatta idza zadu sai da suke yawa to saboda haka al-afwa abinda ake nufi shine az-ziyada abinda kake da shi tsari akan buƙatar ka ta yau da kullum shine abinda Allah yake ka batar wato Allah da yake ka batar bai ce ka je ka batar daga abinda yake ka abinda yake kai zaka ci da iyalinka da ƴaƴanka ba ka je ka dauko wannan ka bayar a'a abinda yake tsari akan wannan buƙatar ka ta asali shine zaka bayar in kai haka ba za a ce ba za a ce abin nan wani marwaci bane sai shi kai ƴaƴansa ba haka bane ba daidai bane dan annabi haka Allah madaukakin sarki ce abinda yake zama a abin nan al-aqu zaka al-adina zaka batar to la'alla mutun zai ce ya zami da fi'ilin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya tafi Tabuk ya kwaso dukiyar gidan ya zo ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me ka bar ma iyalinka ya ce Allahu wa rasuluhu na bar musu Allah da manzansa gashi kuma ga wannan aya ta ce al-aqu ai az-ziyada kuma a wata a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqati ma zada an fadli ghina a sadaka da sadaka da tafi kowace shine abin da yake kari akan wato wadata in ka wadata sai ka ba saura sai ka ba sadaka shi ko sai nawo baka bai bar maka kansa komai ba to jawabin yawanci da malamai suke bayarwa a wannan shine kan cewar abin da yasa aka dauki wannan ya zama to yace kaida amma saboda mutane ya zamanto an dauki asbab na maganin waswasin shaydan da maganin abinda zai raunana musu imani inda an ce ka ba da duke ka gabaki daya wani sai ya bayar ya koma yana roƙon mutane ko kuma ya bayar ya zo yana da nasani yana tuhumar Allah yana ganin kan cewa Allah ya matsa masa to amma ya mugusta ga toga Allah to amma wanda aka san cewar ba zai yi tambaya ba ba zai mugusta ga toga Allah ba idan yayi wannan sai ya ikrarin sa akan wannan kamar irin halin sayyidina Abubakar ba zai bayar ba yazo yana tambaya ba zai bayar ba yazo yana faɗa dan a zai shama bukaci ne ai mu da aka tashi ba da sadaka gabaki da ka bayar to da haka da shi ne to alhamdulillah ala kulli hal dai ka alhamdulillah ala kulli hal inna bara alhamdulillah yana cewa ku sani fa ba ni da komai to in mutum ba zai yi wannan ba shi dan ya bayar da gabaki da ya zanto kamar halin sayyidina Abubakar wannan layin karani ba za a yi masa inkari ba shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yazo ya tambayi cewa yana da dinari yace anfiqhu ala nafsi je ka kaciyar da kanka da shi yace yana da wani ma yace anfiqhu ala ala ahli je ka ciyar da matarka yace yana da wani yace anfiqhu ala waladi ciyar da danka yace yana da wani ma yace anfiqhu ala miskin je ka bawa miskin yace yana da wani ma yace sha'anuka ka je ka sayar da baki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewar abin nan khairu sadaqati ma kana an bahari ghina abinda ya zamanto ya hau bayan wato wadata shi zaka bayar sadaka kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun kamar yadda Allah ya bayyana muku hukuncin giya da caca din nan ya bayyana muku yanda suke wajen al-masalih wal mafasid kuma ya bayyana muku yanda za ku wajen ciyarwa haka dalika Allah yake bayyana ayoyinku a gare shi ayoyinsa a gare ku la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani fi dunya wal akhirah a cikin al'amarin duniya da lahira wato ya zamanto kun fahimci sha'anin duniya kun fahimci sha'anin lahira ku fahimci al mafasid wal masalih ku fahimci abin da zai inganta muku rayuwar duniyar da abin da zai inganta muku lahirar wato addinin musulunci ba kawai lahira yake duba ba kuma duniya kawai yake duba ba ka dubi yadda zaka gyara duniyar ka ka dubi yadda zaka gyara lahirar ka saboda ka sanin yadda zaka killata arzikin ka yana daga cikin bayanin ayoyin Allah shi yasa ne ma aka kawo babu guranin ciniki ayoyi da dama suka zo akan ciniki aka halatta ciniki aka haramta riba duk domin ku gyara duniyar ku ya zama to kun samu arziki mai albarka babu cuta ba cutarwa haka zalika kuma ku gyara lahirar ku ku yi abinda zai kawo muku taskiya ya tsarkake zukatanku ya tsarkake ku ya ku sanya ku samu yarda Allah ta hanyar infaq domin za ku ce wato munasabar kawo mas'ala wato maganar wai annuna kama da yunfiqun bayan tambaya akan giya da caca shine cewar al'adar larabawa yin bajinta da dukiya shine a je a shaholi a wajen shan giya ai caca kuma in ma za a yi ma fuqara ihsani a musu fuqara a musu ihsani ta hanyar caca ne to sai Allah ya shine sai da aka nuna musu cewa laifin da ke ciki yafi amfanin to sai kamar an ce kamar za a hararo kan cewa to za su ce to yaya za mu da dukiyar mu kuma rarar dukiyar da muke da ita yaya za mu da kuma dukiyar a me za mu yi infaq wani irin infaq za mu sai suka tambayi wasu annabawa ma za mu yi ko na kullu afu a cikin wannan akwai ishara ga kula da annafaqatul wajiba wato nafaqa ciyarwa wacce take wajiba akan mutum mutum ya kula da ita domin wannan shine sauke nauyi sauran nafaqa kuwa wanda zaka bayar ta sadaka da kyauta wannan duk nafila ce idan ka toza ta farilla kaje kana ta yin nafila nafila ba za ta wadatar kai da kai daga farilla ba kawai mutumin da ya kwana yana sallah ne sai da salatu zuwa kwanta bacci bai tashi ba sai waraka kaga an yi bai ba to haka zalika wajen wannan sannan Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama kuma za su tambaye ka 'anil yatama akan wato marayu al yatama jam'u yatim sune wanda suke rasa iyayensu alhali suna kanana wato akan marayu wa ma yakunuhu min al haraj fi sha'nihim da abinda suke samu wato na takura a cikin sha'anin kula da dukiyar marayu fa in wa kaluhum ya'timu idan suka zauna tare da su idan suka ci abinci tare da su suna cin nasu suna cin na juna gabaki sai suna ganin kamar sun yi laifi wa in azalu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum ta'aman wahdahum taharaj in kuma suka ce bari su ware dukiyar su abinda yake na abincin su sai ai musu daban wannan kuma akwai takura kamar kai ne a ƴaƴan kaninka ko ƴaƴan wanka sun zama to marayu suna dukiyar su tana wajen ka kai ko baka da isasshen dukiya da zaka ce kai abinda kake da shi na kuku biyar din nan mutane biyar a gidan shine za a ci gashi an karu da wani mutum biyar din to ganin cewa suna da kuɗi idan kace zaka zo ka rinka ka sanya kuɗin su a cikin dukiyarka kace duk a ci su ma su rinka kawo nasu rabon a rinka dauka daga cikin nasu ana abincin cefa ne gabaki daya sai su ganin kamar ai wannan sun ci dukiyar su ne gashi kuma Allah ya riga ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama wa zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu ta fuskar zalunci suna cin wutar jahannama ne wutar balbal suke ci to idan kuma suka ce bari mu ware musu cefanan su kullun akai cefane ga cefanan gida ga cefanan marayu wannan kuma akwai takura to yaya za su shi yasa suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya ce musu ul islahul lahum khair sai Allah ya ce kyautatawa a gare su shine alkhair kyautatawa Allah ba kokin ce sarki bai ce kyautata musu ba sai kawai ya ce al islah kyautatawa wato ka dauki kaida wannan bayyanar da kaida ce akan ya tama cewa maraya ka'ida shine a kyautata masa kyautatawa gare shi wajen lafiyarsa da wajen tufarsa da wajen iliminsa da wajen tarbiyarsa da wajen nafsiyarsa shu'ur insa ya zama to a dai dai masa wannan rashin da yayi na mahaifi wannan tausayin da yake nema a cike masa wannan faraga kyautata masa wajen killata dukiyarsa ka'aba ta tozarta duk wannan yana cikin islahul lahum khair amma shi yasa Allah madaukakin sarki bai ce islahuhum ba inda an ce islahuhum kyautatawa a gare su sai ya zama tokan cewar kawai ka kyautata zatin su shine amma dukiyar su in ta kare ta lalace babu laifi sai Allah ya kawo islah din da sigar nakira domin ya zama tokan cewa ta zama to shamila ga dukkan nau'in kawo gyara kuma yace khair wato shine alkhairi ma'ana kishiyar islah sharri ne kisiyar sa shine sharri, wanda a cikin wannan akwai ta'arif, akwai jirwaye da kamar wanka ga abinda suke yi a cikin jahiliya. Yanda zaka ga maraya an cinye dukiyar sa, idan kaga an karrama shi ko an nuna ana sha'awar wani abin sa sai dan abin hannun sa, kamar yanda za su samu marainiya tana karkashin su, in suna jin cewar tunda tana da dukiya in suka aurar da ita ga wani dole za a tabbatar da dukiyarta, za a fitar da dukiyarta daga cikin dukiyar su a bata, to sai su aure ta. In suka tashi auren ta ko ba za su bata sadakin da ya dace ba, tunda su ne wuka su ne nama, sai abin da suka ga dama za su. To wannan babu islahi a ciki, babu kyautai, babu duba maslaha, to wannan ku sharri ne. To shi yasa aka yi ta'arif gare su kan cewa to addinin musulunci abinda ya zo da shi dangane da maraya shine a kyautata musu, kyautatawa ta dukkan nau'in fuskar kyautatawa. Sannan sai Allah ya ce wa in tukhalituhum, idan kuka yi cakuduwa da su a ciki, kuka yi cuɗanya da su a cikin harkokin yau da kullun da dukiyar su, fa ikhwanukum, ai fa hum ikhwanukum, dama to ai su ne uwanku ne, haƙƙin dan uwa ku dama ya zamanto ya shiga cuɗanya tare da dan uwansa a bisa maslaha, a bisa yi ma juna nasiha, ma'ana ku yi mu'amala tare da su a matsayin cewa su ƴan uwanku ne, da za ku kiyaye haƙƙin su, su ma su kiyaye haƙƙin ku, ya zamanto kan cewa abinda ake nema shine nasiha da maslaha. To sai Allah ya ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san me yin barna kuma ya san me kawo gyara. Saboda haka kada ku ɗauka Allah maɗaukakin sarki bisa abin da ke cikin zukatanku ba, duk wanda yake nufin kyautatawa Allah ya sani, wanda yake ba shi nufin kyautatawa Allah ya sani. A cikin wannan kuma akwai kwaɗaitarwa kan a kula da harkar maraya, don saboda waɗansu za su ce ai sha'anin maraya duk yanda kai baka fita ba, sha'anin kula da dukiyar wannan nauyi ne, duk yanda kai baka fita ba, idan ma ka kyautata baka fita ba, in ma baka kyautata ba baka fita ba, don haka maimakon ai ta zargina da sauransu ni ba zan ɗauki wannan nauyi ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a, kada ku duba wannan, Allah ya san al-muslih ya san al-mufsid, ba mutane ne suka san wannan ba, kada ku damu da abin da mutane za su ce, domin ku daga ta mutane ba za ku yi wannan aikin ba, gashi ku aiki ne babba da Allah maɗaukakin sarki ya ce alkhairi ne, islahun lahum khair. Kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafirul yatim ka hatain wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, yace ni da wanda yake kula da maraya kamar waɗannan in yatsun guda biyu ne, da as-sababa da kuma al-wusta, wato a cikin aljanna kenan, yana samun wanda ya kula da maraya yana samun kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kaga wannan kadai wannan ya isa kwaɗaitarwa, abinda zai dangana da kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ya isa abinda yake za a zara dantse a yi shi. Dan haka kada maganar mutane ta sanya ka ta ce ba za ka yi ba, ko kuma tsoron zargi, domin Allah shine ya san me ya kawo gyara, shine ya san wanda kuma yake niyyar kawo barna. Wa insha Allah la'anatakum, da Allah ya so da sai ya wahalata da sai ya takura muku ya hana ku fi muhalaba da su, ya ce aikeke da keke wajen dukiya, inda Allah ya so sai ya haka. Inna Allaha azizul hakim, Allah mabuwayi ne, in ya so ya haka din ba wanda zai hana shi, hakim amma mai hikima ne, duk abin da yana da hikima, to da bai yaka ba saboda hikimar sa ne, ba saboda abin ya fi karfin sa ba. Wannan kuma ta abin da shi wannan ayar, kamar wanda Allah ta'ala yake cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana son sauki a gare ku baya son wahala a gare ku. Dan haka ne wannan ayar ita ma tana daga cikin jumlar dalilan da ake dauka akan ka'ida guda ɗaya daga cikin ka'idodin nan guda biyar al-kulliyatul khams, wanda dukkan mazahib na musulunci suke mutafa suke ittifaqi akan su, shine al-mashaqqa tajlibu at-taysir, dukkan wata wahala za ta kawo sauki, babu wani abu wanda yake mai wahalarwa. Shi yasa kaga in a ce an keke da keke wajen kula da harkar maraya zai kawo wahala, to shi yasa sai aka kawo da wannan wahala, sai aka kawo abin da zai kawo sauki. Aka ce babu komai, ka kaddara cewa ga abinda marayun nan suke bukata, saboda haka ga kudin su kuma daga ciki sai a rinka daukar wani abu a rinka karawa a cikin harkar kudin cefani, a rinka cin abinci da baki daya, tare da cewa baka san tayin aka tashi ci ƴaƴanka sun fi ƴaƴanka sun fi babban loma, su ko ba su da babban loma. Amma in aka ce dole sai ka kaddara wannan gwargwadon lomar da suke ci, shi ne kaɗai za a ci, in suka yi ƙari kuma a nan wajen sun ci wuce banzan. A garin da haka Allah ya ce da an takura, da abin ya tsananta a gare mu, saboda haka a cikin wannan akwai ishara da hikimar Allah da a gare mu, da kuma tausayinsa da ihsaninsa wanda yake wajabta mana, ni godiya a gare shi.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن كدك أوري يكو مسلمي مزا كدك أوري ماتا مشركين حتى يؤمن حسسني إيماني سنشجع الدين المسلمين wala amatun mu'mina kuma wallahi lallai baiwa mu'mina khairun min mushrika tafi alkhairi da mushrika wadda take ya wala a'jabatkum ko da wannan mushrikar kuwa ta kayatar da ku saboda kenta da dukiyarta da sauran abubuwa da ake dubawa suke gudaitarwa wajen aure wala tunkihul mushrikin ya ku waliye masu auratarwa kada ku auratar da ma'ayanku ko kuma wato waliyanku mu'minai mata المشركين جم مشركي مذا كذا أورة الدمات مؤمني جم مشركي مذا حتى يؤمنوا حس مشركا الناس إيمان ورعب المؤمن بار مؤمني خير من مشرك ولا يأتي الخير جم مشركي وندك ولو أعجبكم كذا يا واتيا آية دكوا saboda dukiyarsa da hurriyarsa da dukiya da kyansa da sauran abubuwa da ake dubawa ulaika yad'una ila an-nar su wadannan ma'abuta shirka kira suke zuwa ga wuta saboda suna kira ya zuwa ga aikin da suke yi zuwa ga kafirci wallahu yad'una ila al-jannati wal maghfira Allah ko yana kira ya zuwa ga aljanna da gafara bi idnihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kuma Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane domin su wa'azu mushrikai sun kasance suna a farkon musulunci musulmi suna zaune tare da su hatta a Madina a cikin ansar akwai mushrikai a cikin mutanen Madina akwai mushrikai watakila akwai ƴaƴan ammi akwai dangi wanda suke duk mushrikai ne to tayyu ya zamanto kan cewar saboda an saba da juna aure ya taso ya zamanto wanda ake sha'awa auren sa hajjin imani ya raba tsakani to me hukunci to shine Allah madaukakin sarki ya hana wannan yace kada kai musulmi namiji ta auri mushrika al-mushrik anan wajen aka a cikin usulin al-Qur'ani ana nufin abadatul awsat masu bautar gunki domin kafirai al-Qur'ani ya kasa su jinsi akwai al-mushrikun akwai ahlul kitab lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin munfakki kaga Allah ya raba su wanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da kuma cikin mushrikai saboda haka mushrikai daban ahlul kitab daban duk da an roto daga Abdullahi ibn Umar yana cewa ahlul kitab ma mushrikai ne amma wannan da'if ne saboda Allah ya bambance su yana cewa la a'lamu shirkan min an taqula rabba min an taqula rabbuha isa ban san shirkan da yafi ba bisa ta ce ubangijin ta shine isa shi Abdullahi dan Umar yana ganin hatta kirista hatta ba nasariya mushrika ce da wannan aya saboda sai yana ganin kan cewa ta ce ubangijin ta shine Isa to amma ai da harin da cewa ta ce ubangijin ta shine Isa Allah bai kira ta mushrika ba ya kira su ahlul kitab shi ya dauki ta'ama har gabaki da ya dauke shi, ba za ka auri alkitabi ba, ba za ka auri mushriki ba, mushrika da kitabiyya duk ba za a aure shi ba a wajen Abdullahi dan Umar. Amma wannan jumhurin malamai sun saba masa a nan wajen, kusan ijma'i ne ma akan malamai akan cewar nassin aya ba ka ya zo اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن هل تامك سر الرمى تابا مزنى تابا ده بشمون ده أكباكو التاكي قبانو وانا آية نفسي تي أكان حالتشن أورا الكتابية وانا آية با تخصيصي بتي تونا ولا تنكف المشركات in kace tafsir ce kace al mushrikat kitabi su ma sun shiga ko mun ga al qur'ani ya bambance tsakanin su, saboda haka aslan wannan ayar ba ta tanawurin ahlul kitab ba, hatta kace an yi tafsirin ahlul kitab da ayar suratul maida idan domin Allah madaukakin sarki ya bambance ahlul kitab da mushrikai, wannan ayar ne take akan mushrikai wanda suka wanda ake nufi a cikin jins a cikin usul alqur'ani a cikin isra'il alqur'ani waɗanda suke masu bautar gumaka. Sannan Allah madaukakin sarki yace baiwa mu'mina tafi mushrika ko da ta kayatar da ku, wato ma'ana aminin addini shine abun dubawa wajen aure, ba aminin abun da zai kayatar da kai ba da daga sauran abubuwa. كما يجب أن حديث أبو هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي تركه المرأة لأربع، أنا أرمى جاء أبو بار قدعوه لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يجي أنا أرمى جاء سبو دا دوكيتا دا كما نسبتا شيني مقام انت مطعينتا أشكن الأمة دا كما كنتا دا كما الدينتا يجي كي كنينو ودتكي mai addini, ka nemi wanda yake mai addini domin in kai wannan shi zaka samu wanda yake zaka shine zaka samu alkhairi, tun daga shi ma alqur'ani ya yi isharar ga wannan. Sannan Allah ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikin, ya ku kuma mu'minai da zaku tashi aurar da mu'minai mata kada ku aura ma mushrikai maza, mushrikai kada ku aurar da su ga matan ku. Wannan ayar ta bambanta ta bayyana cewa auren mushrika haramun ne, auren mushriki ga mace musulma haramun ne. Ayat suratul ma'ida ta bayyana cewa auren ahlul kitab shine ba nasariya ko ba yahudiya halal ne, to mace musulma ta auri kitabi fa, ta auri ba yahudi ko ba nasari, mace musulma ta auri ba yahudi ko ba nasari. Me wani nassi ne ya hana wannan? Al-ijma, nassin da ya hana wannan shine ijma, malamai sun yi ijma'i gabaki daya. Waɗansu kamar yadda Imam Shafi'i ya ishara ga shi a cikin ya an yi amfani da sun ce ayat suratul mumtahina ta yi nuni ga haka, wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هو بقى كبا وانا شيء انشي وانا شيء نس كده كما إذا ما تاموا بنيسك توهو كده كما يدسوا يزوان الكافرين لا هن حل لهم سوما تنمو مني باحالة تتوني جمزا جنة الكافرين ولا هم يحلون لهم كما سو كافرين مزاجي basu ba masu halarci bane gare su su matan mu'mini. Nan ayar da mushrikai ta zo ku da al-kuffar, al-kuffar wannan am kada ahlul kitab sun shiga ciki, saboda haka wannan waɗansu malamai suka ce shine dalilin wannan ijma'i, dalilin ijma'in kenan la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahum, saboda haka mu'minai maza a mu'minai mata ba za su aure ba za a aurar da su ga ahlul kitabi maza ake ba, ko musamman ma Allah ta'ala ya ce walan yata'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila, Allah ba zai sanya hanyar rinjaye ga mu'minai akan kafirai ba, yayin da kafira ta kwanto ba ta zama to matar mumin ai ba ta kira musulma ta zama to matar kirista kaga an sanya mata an sanya masa sultani a kai ta inda an ce arjalu qawwamuna 'ala al-nisaa to kaga haka ya zaka kuma da wannan ayar ka sanya ma an sanya tabarki ga kafiri akan musulma to raka duk wannan suna nuni ga rashin halaccin mace musulma ta aure a kirista ko ba yahudi al-majus fa al-majus masu bautar wuta ko kuma yan addinin zoroasta kuma ga to ayyukan sunnubi sunnata ahlul kitab an karbi jiya daga wajen su tunda an karbi jiya daga wajen su sai ya auren su su ba ahlul kitab bane domin nan wajen abin da malamai suka duba shine al-aslu fil furuj al-hurma asali a cikin alaƙar zawjiya haramci ne sai ba ta yanata sai da dalili bayyananne sai da yaqin wannan majusiya ba mushrika bace balle kalamu tabbatar da haramci amma muna shakka akan cewa kitabiyya ce tunda ba ba su littafi ba ba a gurin da wani annabi ba dan an ce ayi sunnar ahlul kitab da su dan karban jizya wannan bai sanya su ahlul kitab ba tunda muna shakka akan cewa su ahlul kitab ne sai muka koma zuwa ga al-asl al-asl shine haramcin auren wanda yake ba musulma ba ba kitabiyya ba tunda wannan ba musulma bace ba kitabiyya ba sai ta zama to aurenta haramun ne an zo daga sayyidina umar karhancin auren a kirista da bai yahudiya dan har ya ce ma su Hudhaifa da Talha ibn Ubaydillah wanda da amintu sun auri wanda ba musulmai ba ya ce musu su sake su Hudhaifa sai ce to a haramun ne yace shi dai bai ce haramun ba amma su sake su yace tunda ko ba haramun bane ba zai sake ta ba amma da shekara ta cika sai ya sake ta ya aika ma amirul mu'minin cewa ya sake ta an ce hikimar sayyidina Umar kan wannan shine saboda ga matan mu'minai nan da yawa ne zaka kare suka tsallake ka je ka aure matar kirista bayan ko ba musulma ba musulunta kai ba amma al-asl halacci kuma akwai hikima a cikin wannan saboda wata kila hanya ce wanda da yawan za su zo cikin addinin musulunci ta wannan duk abinda Allah madaukakin sarki ya halarta to maslaharsa ta fi mafsadarta a yawa da girma na da rai sai mu tsaya anan wajen mu fara fara da kai na cikin gidan kan ba na cikin gidan da kai na gidan da ba fara Allah wa bihamdihi wa shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk